Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Laraba 7 ga watan Yuni na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga Hawwa da kanin labarai.
An rantsa da ɗan Najeriya mazaunin Amurka Yemima Bolade a matsayin magajin garin Colorado Springs da ke jihar Colorado a nan Amurka. Bangarorin dakarun Sudan da ke faɗa da juna za su sake koma teburin tattaunawar cin matsagaita wuta da Amurka da Saudiya ke shiga tsakani, a cewar kafar talabijin ta Al-Arabiya. A yau Laraba, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗi cewa dubban mutane sun rasa ruwan sha kwana ɗaya bayan afkuwar wata fashewa a madatsar ruwan Kakhovka da ke kudancin Ukraine.
Kanin labarin kenan. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa jihar Nasara da ke arewa ta tsakiyar Najeriya an shiga cikin rudani a majalisar dokokin jihar, yayin da aka zaɓi kakakin majalisa biyu. To ko me masana shari'a ke cewa?
Dukkan bangare biyu sun keta dokoki. Shi zaɓen majalisa ko gudanar da ayyuka na majalisa daga dokayinsu ake a cikin chambers na majalisa, ba a wajensa ba.
Bayan nan za a ji irin matakin da hukumomi suka ɗauka bayan an samu ɓarkewar cutar anthrax a yankin sama maso gabashin Ghana. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba, yau ma muna tafa da shirin arewa a yau da Nasira da Mel Hikaya ya shirya zai gabatar. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Hawwa Sharif dauke da cikakkun labaran. Bayan kafa tarihi a zaben da aka yi a watan Mayu, an rantsar da ɗan Najeriya mazaunin Amurka Yemima Bolade a matsayin magajin garin Colorado Springs, wato birni na biyu mafi girma a jihar Colorado da ke kudancin Amurka. Gwamnan jihar Colorado Jared Polis ya faɗi cewa labarin Bolade ya tsima shi. Bolade ya sadaukar da rayuwarsa a wajen ganin cigaban garin Colorado Springs da ma Amurka, wanda dukkanmu muka fahimci labarinsa. Ya zo nan ya fara da kasuwanci, inda Polis ya faɗa, wato abinda Polis ya faɗa kenan, a wurin bikin rantsarwar. Bolade ya zo Amurka ne a matsayin ɗalibi a shekaru 27 da suka gabata, inda ya zama ɗan ƙasa a shekara ta 2017. Ya yi aure, ya buɗe wuraren cin abinci biyu, ya kuma buɗe coci. A yanzu kuma ya lashe zaɓen magajin garin birnin da galibinsa na masu ra'ayin mazan jiya ne a matsayin baƙar fata na farko da aka zaɓa. A duk safiya in na tashi sai in ga kamar mafarki nake, amma sai in tuna cewa ba mafarki ba ne. Abin da ya faru lalle zahiri ne, a cewar Bolade bayan da ya sha rantsuwar kama aiki. Bangarorin dakarun Sudan da ke faɗa da juna za su sake koma teburin tattaunawar cin matsagaita wuta da Amurka da Saudiya ke shiga tsakani, a cewar kafar talabijin ta Al-Arabiya a jiya Talata, yayin da dakarun suka yi fito na fito ta sama da kuma ta ƙasa a Khartoum, babban birnin ƙasar. Faɗa tsakanin sojojin ƙasar da dakarun rundunar RSF ta musamman, wanda a yanzu ya shiga mako na 8, ya jefa farar hular ƙasar cikin halin tsaka mai wuya, lamarin da ya janyo katsewar muhimman ayyukan buƙatu na yau da kullum da kuma haddasa taɓarɓarewar bin doka da oda. Ƙasar Saudiya da Amurka ne suka shiga tsakani wajen kawo ɓangarorin biyu kan teburin tattaunawa da ta kai ga cimma yarjejeniyar tsagaita wuta da ba a kiyaye ta ba sosai, da nufin samar da agajin jin ƙai ga jama'a. Amma aka dakatar da tattaunawar a makon jiya, bayan da masu shiga tsakanin suka ce an saba ka'idoji da dama. Kafa talabijin ɗin ta Al-Arabiya, mallakar gwamnatin Saudiya, ta ce ɓangarorin biyu da ke faɗa da juna sun amince su koma kan teburin tattaunawa ba tare da bayar da wani cikakken bayani ba. A yau Laraba, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗi cewa dubban mutane sun rasa ruwan sha kwana ɗaya bayan aukuwar wata fashewa a madatsar ruwan Kakhovka da ke kudancin Ukraine. Zelensky ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa da gangan aka lalata madatsar ruwan yayin da ya dora laifin akan sojojin Rasha, ya kuma zargi Rasha da kin wato taimakawa waɗanda ke zaune a yankunan da ke ƙarƙashin ikonta da a yanzu suke fuskantar ambaliyar ruwa. Hukumomin Ukraine sun ce an kwashe mutane sama da 17,000 daga yankuna da ke gabar kogin Dnipro, yayin da ambaliyar ruwa ta shafi garuruwa da ƙauyuka kusan 40 a yankunan da ke ƙarƙashin ikon Ukraine. An kuma kwashe mutane sama da 900 daga yankunan da Rasha ta mamaye.
To madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran za mu kawo muku rahotonmu na farko. A jihar Nasarawa da ke arewa ta tsakiyar Najeriya dai an shiga cikin rudani, yayin da 'yan majalisar dokokin jihar suka rabe gida biyu, inda kowane bangare suka zaɓi kakakin majalisa. Sai dai masu sharhi kan shari'a na ganin dukkan bangarorin biyu sun saba doka ta zaben kakakin majalisar. Ga rahoton da wakiliyarmu Zainab Babaji ta aiko mana.
Majalisar dokokin jihar Nasarawa ta shiga rudani bayan rabewar 'yan majalisar kashi biyu suka kuma zaɓi kakaki guda biyu. Zaɓuɓɓukan kakakin majalisar na jihar Nasarawa sun kasance a wurare biyu, yayin da ɓangaren Ibrahim Balarabe Abdullahi suka gudanar da zaben nasu a babban ɗakin taro na ma'aikatar ƙananan hukumomin jihar, abinda suka ce sun yi ne saboda tsaro. Ɓangaren Daniel Oga Ogazi kuwa sun gudanar da zaben nasu ne a majalisar dokokin bayan sun kutsa majalisar kuma ba tare da magatakarda ko clerk na majalisar ya rantsar da shi ba. Mamba mai wakiltar kiyana a majalisar dokokin jihar Nasarawa ya bayyana min cewa tun farko jam'iyya da masu ruwa da tsaki na ba da shawara kan wanda suka ga ya dace zama kakakin majalisa don samun ci gaba.
Sunana Muhammad Adamu Umadi Fu. Kamar yadda aka saba da party da gwamnati muka yi zama don a samu saukin lamari, aka zo za a yi zaben za mu je mu shiga majalisa, suka yi bakere suka kare mu daga shigan majalisa. Sai muka sami gwamna muka ce to gashi fa security na wannan gurin nan, mun kasu shigan wannan gurin nan. Sai ya ce to tunda akwai annex, aka ce clerk ya je ya bada sanarwa dan duk mu je mu hadu a gurin. Ba su zo ba, muka je muka yi zaben shi kakaki Balarabe, right honorable Balarabe Ibrahim Abdullahi, aka kuma rantsar da mu gaba ɗayan mu, clerk da deputy clerk dukkan su suna tare da mu.
A bangare guda kuwa Daniel Oga Ogazi da ke wakiltar Kokona, wanda shi ma yake ikirarin zama kakakin majalisar, yace sun bi doka.
Mun kadamar da aikinmu bisa doka na Najeriya yanda ta kaida, kuma membobi 13 sun zo mun jira domin mu 24 ne. Mun jira dan mu gan sauran yan uwanmu da aka zabe mu tare su zo, ba mu gan su ba. Membobi 13 suka zabe ni a matsayin na speaker, suka kuma zabe Mohammed Oyanki a matsayin shi na mataimakina. Muna da kuma clerk wanda ya rantsar da mu anan, wanda doka ta bada dama akwai clerk wanda muke da sun kai 5 a nan kuma shi ya rantsar da mu.
Mai fashin baki kan lamura barista Yusuf Shehu Usman yace bangarorin biyu sun saba wa doka, kuma hakan na iya shafar harkokin ci gaban al'umma.
Dukkan bangare biyu sun keta dokoki. Shi zaben majalisa ko gudanar da ayyuka na majalisa daga doka, yin su ake a cikin chambers na majalisa ba a wajensa ba. Don na tuna Supreme Court ta ma ba da hukunci akan irin wannan a case din Ladoja, inda Supreme Court ta ce members din ba su da dama su aiwatar da zaben majalisa a wani wuri daban inda ba cikin chamber na majalisa ba. To na biyu kuma ɗaya daga cikin bangaren su kuma sun zauna cikin majalisa sun gudanar da nasu zaben, amma kuma to babu clerk, wanda kuma bisa ga doka clerk shi ke gudanar da zaben speaker, kuma ina ji babu ma mess.
Yanzu dai a dokance wato dukkan su biyu ba su dace su zama kakakin majalisa ba.
Eh, ana wa ganin gaskiya.
Ya za a warware wannan takaddama?
Su ɗan siyasan su faɗa kansu su nemi maslaha, to don kuma an kasa samun haka nan, to ya zama dole kuma sai kotu kawai za ta iya warwarewa.
Al'umma da suka sha wahala wajen zaben shugabannin su dai na fatar ganin wakilan nasu sun haɗa kai don aiwatar da dokokin da za su kawo zaman lafiya da ci gaban su ta fannoni daban-daban. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya.
A gaida Zainab Babaji da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Ana sa ran sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zai gana da ministan harkokin wajen Saudiya Faisal bin Farhan da ministocin harkokin wajen kasashen kungiyar hadin kan yankin Gulf a yau Laraba a zaman wani bangare na ziyarar da yake yi a Saudiya. Blinken ya gana da Yarima mai jiran gado na masarautar Saudiya Mohammed bin Salman a birnin Jidda, inda ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce ya godewa Saudiya kan yadda ta taimaka wajen kwashe Amurkawa daga Sudan a farkon wannan shekarar. Mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen Amurka Matthew Miller ya ce Blinken da Salman sun tabbatar da aniyarsu ta ƙarfafa zaman lafiya, tsaro da kuma ci gaba a gabas ta tsakiya da wasu wurare, ciki har da ta hanyar cikakkiyar yarjejeniyar siyasa wadda ta samar da zaman lafiya, wato ta samar da zaman lafiya, ci gaba da kuma tsaro a Yemen. Sakataren ya kuma jaddada cewa dangantaka da ke tsakanin kasashen biyu tana ƙara ƙarfafa ta hanyar ci gaba da aka samu a fannin kare haƙƙoƙin bil'adama. A jiya Talata, haɗakar ƙungiyoyin kare haƙƙoƙin bil'adama sun yi gargaɗi game da yadda ake aiwatar da hukuncin kisa a Iran, kuma sun ce lamarin na buƙatar matakin gaggawa na haɗin kai daga ƙasashen duniya. Haɗakar ƙungiyar kare haƙƙoƙin bil'adama ta Impact Iran mai membobi 11 ta fitar da wata sanarwa haɗin gwiwa inda ta yi Allah wadai da yawaitar hukuncin kisa da Jamhuriyar Musulunci ta Iran take aiwatarwa ko kuma ta aiwatar cikin 'yan watannin da suka gabata, ciki har da waɗanda aka aiwatar akan wasu masu zanga-zangar ƙasar. Ƙungiyar ta yi kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya da ta hukunta waɗanda ke da alhaki waɗannan kashe-kashe barkatai, ciki har da yin amfani da matakai da takunkumi akan mutane da kuma hukumomi da suke da hannu a lamarin. Sanarwar ta ce Iran na amfani da hukuncin kisa wajen tsoratar da mutane da kuma karyawa masu adawa gwiwa, biyo bayan zanga-zangar da aka fara a watan Satumban bara a matsayin martani kan mutuwar Mahsa Amini a hannun jami'an tsaro na 'yan sanda.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotonmu na biyu, inda za mu leƙa ƙasar Ghana. Majalisar kula da yankin sama maso gabashin Ghana ta sanya dokar hana yankawa, sayarwa da kuma cin naman shanu, tumaki, awaki da karnuka na tsawon wata guda sakamakon ɓarkewar cutar anthrax a wasu gundumomi biyu na yankin. Dokar ta fara aiki daga ranar 6 ga watan Yuni, inda aka sanya ta a garuruwan Bako, Bakuta Yamma, Fusiga, Garu, Tempani da Binduri. Jami'an lafiya na hukumar lafiya ta Ghana da al'ummar yankin sun bayyana ra'ayoyinsu game da wannan haramcin idan aka yi la'akari da gabatowar sallar layya. Ga rahoton da wakilinmu Idris Abdullah Bako ya aiko mana.
Hakan ya bayyana ne a wata sanarwa ga manema labarai bayan wani taron kwamitin ba da agajin gaggawa na kiwon lafiya na al'umman yankin da sa hannun babban daraktan majalisar yankin Alhaji Abubakar Inusa a madadin minista Mr. Stephen Yakubu. Ibrahim Fuseni jami'i ne a hukumar lafiya ta Ghana. Reshen gundumar Binduri ya yi wa muryar Amurka ƙarin bayani.
Ciwon nan da ya zo da ake ce ma anthrax ciwo ne da ke kama dabbobi, amma kuma yana iya ya kama mutum da ya come into contact da waɗannan dabbobi da ke tare da wannan cuta. An samu cases in anthrax biyu daga Binduri district. Ya kai ɗaya daga cikin mutum biyu ya rasa ranshi, kuma da aka fara binkice a wannan kauyen da mutanen ke fito sun ci dabba ne da ya mutu, kuma an samu dabbobi fudu sun mutu wannan kauye saboda wannan cuta na anthrax. An samu mutane 11 da ake suspect suna tare da wannan anthrax. Yau haka an ba da umarni a yanke saida naman dabbobi har kamu a samu mafita.
Majalisar ta umarci jami'an kula da dabbobi da su fara allurar rigakafin cutar ta anthrax nan take, kuma an umarci masu dabbobi da su fito da dabbobi dabbobinsu domin a yi musu rigakafin cutar. Wasu al'ummar yankin sun bayyana damuwarsu game da wannan kalubale da ya same su. Malamin ilimin kimiyya a makarantar sakandaren Baku ya ce,
cuta ce wacce idan ta kama dabba ko mutum tana attack ainihin gurin fucinsa, tana iya hana mishi fuci ko kuma ta sanya masa a cikin dan Adam, kuma tana iya sanya masa ciwo na tari. Muna fata kuma muna roko hukumar lafiya su bada karfin gwiwa gurin ganin cewa an kiyaye wannan cuta, an tsayar da shi daga inda yake ba tare da an samu yaduwa sosai ba tsakanin jama'a.
Wani malami mai wa'azin addinin musulunci a Bako, Sheikh Musa Bagaya, a nasa bangaren yayi kira ne da gaggauta dakile matsalar kafin sallar layya.
Kamar yanda yake a sane cewa wannan ciwo anthrax ta shige ma dabbobi, tana da illan wato gaske ga wanda wato ya ci naman dabban da anthrax wato ya kama shi. Kamar yanda aka aje a daina cin naman har zuwa wato wata daya, to muna roƙon hukumar Ghana da masu kula da wato lafiya baki daya su tashi tsaye su magance wannan kamin wata daya, saboda layya muna alwa musulmai muna fuskantan wato layya.
Naman ga mushiru dan majalisar gundumar birnin Bako, wato assemblyman kamar yadda ake kiran su a nan, yayi kira ga al'ummar yankin.
Wannan doka da aka aje ne kar a ci naman shanu a kiyaye, sannan kuma aka ga shanun da ya mutu a kawo kara a ba jami'an tsaro da shugabannai. To sannan abu na biyu ne kuma ga da yake da damuwa, zaka iske lokaci ne na layya nan zuwa wani 7-3 zuwa haka, zaka ga layya ke ne ya sa kai. To layya kuma lokaci ne na amfani da irin waɗannan namomi. So muna duban gwamnati kuma ya kamata ta tashi kan kafanta ta duba ita kuma ta kamin lokacin da wannan ciwon da an iya an magance ta, in ya so mu iya mu yi amfani da namomi.
Ma'aikatar abinci da noma ta fitar da sanarwa inda take tabbatar wa mutane cewa tana daukar dukkan matakan da suka dace domin dakile cutar. Idris Abdalla Bago, sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
A gaida Idris Abdalla Bako, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Domin fa'are wada har jiki da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Barkamu da dawowa shirin Arewa a yau da yake duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, tarbiyya, tarihi da sauransu. Sabon shirin Arewa a yau zai duba sanyanu kan dokar kafa hukumar kula da almajirai da tsohuwar gwamnatin Buhari ta yi a jajiberin sauka daga mulki. Sai kuma mu sake shiga Yobe don jin matakan kula da ɗaliban da suka dawo daga Sudan don gujewa fitina. Ko ba a ce kai tsaye almajiran Najeriya 'yan arewacin Najeriya ba ne, za a ga almajiran da sauran yara ƙanana na neman kalaci a birane da ƙauyuka na arewacin Najeriya. Akwai kimanin yara miliyan 13 da ke ragaita kan titunan Arewa, wa'in ma da sunan bara ko iyayensu ba sa iya ɗaukar nauyinsu.
Arewa zumun ta samu duhu, sai nishaɗi, sai sharhodiya, sai alfahari da yawan kwafe, girman kai sai.
Dan majalisar wakilai Dr. Shehu Balarabe Kakale daga Sokoto ya jagoranci tsarawa da samar da dokar da ta samu sanya hannun tsohon shugaba Buhari.
Daga yanzu su ma yara ne suna da ƴanci, suna da haƙƙi a ga gwamnatin Najeriya, kuma insha Allahu za a kula da su. Tsarin na inganta shi, tsaftace shi, abubuwa masu kyau da ke ciki a ƙarfafa su, abubuwan da ke gano ko matsala ne a gyara su. Dama abin da kusa faɗa shi ne fa almajirci ba bara ba ne, bara daban, almajirci daban, waccan matsala daban take. Waɗannan yaran makaranta suke da ake biyan saura abinci, a ba su uniform, a ba su gurin karatu, malamai a trainer, a ba su kokinsu a yi. Kuma wannan tsari ne ita wannan doka da hukuma za ta sanya kowa ya tsaya a kan sana'arsa ta hannu, ya dogara da kanshi, ba wai za a baka certificate bane kawai ka je zuwa neman aiki.
Yi mana bayanin tunanin da kuka yi har wannan kuduri, kai wani tunani kai ya ga ya dace ka kawo wannan kuduri na kafa hukuma musamman da za ta kula da almajirai, har wannan abun ya samu karbuwa a majalisa?
Adalci. Wannan kuduri da muka gabatar ba ni kadai ba, tare da wasu ƴan majalisa 17 muka yi su, sannan kuma jami'a 100 zai ta bada goyon baya ta sashen majalisar dokoki, wato House of Representatives ta ƙasa, da kuma sashen sanatoci. Dukkanmu kowa ya sani fiye da shekara 60 da suka wuce da aka kafa Najeriya, ko kafin ma kafata, sai aka ware tsarin ilimi, aka yi guda biyu, aka yi na mowa, aka yi na ƴan bora. Aka zo aka tatsi kuɗaɗe daga almajiran nan, aka dinga baiwa boko amma su aka nasu don kudaden da aka karba lokacin gwamnatin mulkin mallaka ta tura ai haraji aka karba na auduga na gyada da kuma jangali na shanu da haraji na dawa gero da masara amma aka yi wata doka da wani tsari na ba a baiwa makarantun allo tsangaya ko kuma makarantun almajirci kudade boko kai ake ba ko har yanzu kan wannan tsari ake sannan matsalan takicin niwa mutanen nan suna da tsarin ilimi na ainihi wanda ya fi shekara 1000 sannan tsari ne da ake koya mutum bayan misali ka ce tauhidi da kuma addini da kuma tsari na mu'amala da tattalin arziki da fasaha da kimiyyar kere-kere amma sai suka muna karin karatu na boko wanda karatun zube kai ake ba wata sana'a ba wata kimiyya ba wani abubuwan zaka tsaya sannan a baka takarda ka je kana neman aiki to mutane da yawa su dai mutanen mu na arewa suka ki shiga wannan tsarin har yanzu da yanzu ana cewa akwai wajen mutum miliyan 20 da ba sa wannan tsari da duk duniya tsarin ilimi ana yin shi daidai da bukatar al'umma sannan kuma a bi hanyoyin ilimin su na gado yadda suke so a yi musu haka tsarin literacy ko kuma rubutu da karatu ɗaya ne daga cikin rukunin ilmuka amma yanzu abin da aka ɗauka dole sai ka ABCD shi ne ake ilimi kuma wannan literacy ne kawai kuma wannan tsarin ba wai dauloli na Usmaniya daular Borno kawai aka yi wannan ba har da daular ta Benin da daular ta Oduduwa ta Yarba da daular ta Songhai da daular ta Ghana da yanzu zan gaya maka suka zo aidi suka je daular Benin sun tarar da tsarin ilimi da suke yin wa'annan kanun sarki da kofofi da kere-kere na kayan sarki da kuma sauran abubuwa na kere-kere a gurinsu amma duk suka ce wannan tsarin ilimi kawai ba shi bane suka kare wannan daular haka ma suka yi a ta Songhai haka suka yi ta Ghana haka ma ta daular Yarba gine-ginen da ake da harkar mangunansu to kaga ashe abun Afirka ce suka yi ma wannan illar gaba daya kuma wannan doka wadda shugaban kasa Muhammadu Buhari zai sa a hannu tana da matukar muhimmanci ba a Najeriya ɗaya ba amma gaba ɗaya kasashen yammacin Afirka inda ake da yawan mutane sun kai miliyan 300 da inda ake tsaruka na wannan ilimi na almajirci wanda ake karantarwa a koyar a kowace tarbiya da kuma tsarin dogaro da kai
mun gode Dr. Shehu Kakale yanzu kuma kamar a makon jiya ga mai kula da tura dalibai daga Yobe don karatu a kasashen Larabawa Malam Umar Abubakar da ke zama a birnin Alkahiran kasar Masar kambin kadun daliban da rikicin Sudan ya tilasta suka dawo gida
dan saboda banda ma gwamnati wanda take kaiwa iyaye in suka kai dan su kuma suna kara zuwa neman scholarship a wajen gwamnati kuma gwamnati tana tallafa musu sosai
Yar Yobe tana ɗaya daga cikin jihohi da ta yi fama da illar Boko Haram ba mamaki kuma cikin abubuwan da masu tsaurin ra'ayi ke faɗa da su akwai harkar ilimi wannan ya nuna shi yasa kuke banda ma maganan ilimi na cikin gida kuke ɗaukar dalibai mu har a fitar da su waje kenan
wannan ɗaliban da aka kai su zuwa Al-Azhar University wannan classes da muka samu na Boko Haram shi ya bashi wannan fikiran kuma yace bari yayi tsari mai kyau saboda kowane bangare a bashi daman sa ai adalci saboda mutane su fahimci cewa gwamnati na kowa ne ba na bangare guda daya bane to dalilin wannan ne ma saboda sauran mutane wadanda suke zuwa suke halaka kansu su sa kansu wani aikin kungiya ko wani yanzu masalolin da muke ta samu addini wayansu masaloli musamman na sabani da sauran su to idan mutun ya samu wannan hanya in ya tafi to inda asalin karatun addinin ma yake to zai fahimci komai time din da ya gama karatun sa ya dawo to zai fahimtar da al'umma cewa fa abinda ake kai wanda aka yi kuskure to na bayan da ya wuce to kuskure ne ga abinda yake da hanyar da ya kamata mutane su bi to wayannan wanda za su je karatu za su dawo din nan za su dora mutane akan hanyar da ta dace wanda hanya wanda babu sassauran ra'ayi babu ko wani akida munanan akida da wanda yanzu haka wayansu malaman suke yaudaran mabiyansu
me zaka ce wa sauran tunda kai kana yin wannan aiki ne ga jihar Yobe me zaka ce wa sauran jihohin arewa me ya kamata su koya ko su kofa daga irin wannan aiki
na'am gaskiya abinda zan ba da shawara akai abinda ya kamata su koya musamman abinda mai girma gwamna Alhaji Honorable Malabuni yayi a wannan fanni ya kamata su koya saboda duk abinda idan makwabtanka ya taba da abin nan an ce ka shafa abu naka ke a ruwa yawa hausar nawa sai an sa kai so da yawa so saboda haka mu a fannin mu ko da mu ɗan yobe ne amma mu ɗan Najeriya ne a duk lokacin da kowace jiha idan har ma yana da ra'ayin wannan abun to a kowane lokaci zai iya yanayin mu a nan jihar Yobe bi iznillahi ta'ala zai same mu duk wani shawarin da ya kamata mu bada za mu bada musamman wannan rikicin da na Boko Haram din da ya taso yanzu alhamdulillah mun samu saukin sa to akwai darussa da yawan da wanda mun doka wannan abin da kuma za a yi shi din za a samu fahimtar addini daga cikin ta sosai musamman wajen sassauran ra'ayi don saboda wannan bala'i na Boko Haram ba abin da ya kawo shi illa sassauran ra'ida da bin wayansu akidun da wanda ba a san su ba
to haka dai wato to amma gaba ɗaya ilimin na arewacin Najeriya yana da kyau kenan sauran jihohi ma inda za su samu dama su rika tura dalibai su dau nauyinsu zuwa kasashen waje na san dai wasu jihohin suna yi
a gaskiya kam don saboda ita Al-Azhar University makaranta ce ita ce fannin addini ita ce number 1 a duniya ta bude kofofinta duk wani jahan da take da niyan wannan din za ita da kanta za ta fara tallafi game da yaran da adadin yaran da za su tura da sauransu
Masu sauraro da wannan zamu nade tabarmar shirin makon gobe in Allah ya kai mu ma dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Elika da na shirya kuma na gabatar da shirin. Ni ce wa mu zama lafiya. Assalamu alaikum.
To sala kai sai fa ku himmatu.
To madalla gaida Nasiru. Yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayin da kuke turo mana ta hanyar email.
Sauraren sakonmu na farko a yau ya fito ne daga wato Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a inda yake cewa sabon sakataren gwamnatin tarayya Mr. George Akume tsohon gwamnatin jihar Benue ina taya kamar na samun wannan matsayi da fatan zaka zage damtsi sosai wajen tallafa ma shugaba Bola Ahmed Tinubu don ciyar da kasar mu gaba sai kuma sakonmu na gaba daga Badamasi mai shaye jihar da magaram a jamhuriyar Niger inda yake cewa salam BOE Hausa ina fatan kuna lafiya dan Allah ku isarwa talakawan kasar Niger sakon su ga shugaba Muhammad Bazoum kan ya sake duba batun farashin man fetur a gidajen mai na kasar domin talaka baya amfani da shi saboda tsada to sai kuma sakon hadin gwiwa daga Yakubu mai aski sai kuma Sanusi Madati da yaro Boniya garin malam da galiman mai Ibra da mamman Sani Dauda jihar da magaram wato alasa na faɗi sunansu daidai inda suka ce VOA Hausa hakikanin gaskiya yawan rasa rayuka da ake samu a nan jihar mu ta da magaram sakamakon hadarin ababen hawa muna aika sakon ta'aziyar mu zuwa ga daukacin ɗan uwan mamata Allah ya ba su hakurin jure wannan rashi su kuma mamata Allah ya ji kansu da rahama ya sa kwanciya hutu ce da sauran musulmai baki daya amin Sakonmu na karshe a yau ya fito ne daga Abubakar Kawo Girgir inda yake salam BOE Hausa. Ya kamata gwamnatin Najeriya ta dage akan haramtacciyar kungiya ta IBOP ta yi duk abin da ya dace. Shin al'umma da wanne za su ji halin rayuwa ko dokoki da kuntatawar da ɗan IBOP ke musu? Muna fatan wannan kira ya je inda ya dace kuma a yi abin da ya dace. Ba saurare mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonni.
Toma Dalla a gaida Amina Aliyu yanzu kuma ga labarai amma a takeice
Bayan kafa tarihi a zaben da aka yi a watan Mayu an rantsar da dan Najeriya mazaunan Amurka Yemi Mobolade a matsayin magajin garin Colorado Springs dake jihar Colorado a nan Amurka bangarorin dakarun su dan dake fada da zuna za su saki koma teburin tattaunawar cin matsayi da wuta wanda Amurka da Saudiya ke shiga tsakani a cewar kafar talabijin ta Al Arabiya a yau Laraba shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗi cewa dubban mutane sun rasa ruwan sha kwana ɗaya bayan afkuwar wata fashewa a madatsar ruwan Kakhovka da ke kudancin Ukraine.
To masu sauraro da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokacin sai kuma an jima da daddare da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi wato 8:30 kenan agogon GMT da Ghana. Za mu sake dawo da wani sabon shirin Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Hawwa Sharif da ta karanto labarai, da kuma Daji Balawi da ya bada umarni, da ma injiniyar mu ta yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa a huta lafiya, sai mun haɗu insha Allah a cikin shirinmu na dare. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin Yau da Gobe.